بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن لهدي واندا شنو يمتن أشرن دا خطو ga watan Zulqa'ada hijira na shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin 4 ga watan July shekarar miladiya ta 2021 wannan shine cassette na 96 cikin jeringiyar kasusuwa na karatun littafin kitabu Al-Istiqama wallafar al-Imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiyyah yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara na soshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadanda ke magana akan ainihin sifatul khabariyya baya ga haka Ibn Taymiyyah yayi wato istitradi ya ciratu zuwa ga magana mai tsayi wanda yayi ta hanyar maida zance ga Abul Hasan al-Qushayri Abul Qasim al-Qushayri a littafin sa mai suna Ar-Risalatu al-Qushayriyya wanda ke dauke da ra'ayoyi da aqiduna sufaye da kuma wasu daga cikin wato mutafalsifa a cikin malamai dake dangantuwa zuwa ga wasu kungiyoyi da wasu aqidu na musulunci Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba yana mana magana akan wato kishi bayan da ya tattauna akan yadda musulunci yake kallon kishi da wanda yake addini ne da wanda yake halas ne da kuma wanda yake a cikin shi akwai matsaloli musamman irin wanda su sufaye suke da'awarsa kuma ya kawo mana misalai daga wasu sufaye wanda yanzu ba da amsa akan maganganun da suka yi wanda akwai abubuwa na inkari na kyama a ciki a wancan darasin da muka yi a baya mun yi magana akan lafazi na ash-shawha Allah ya tunawa wanda na danganta fassarar shi zuwa ga Ibn Babbar wanda gaskiya wannan kuskure ne daga gare ni magana wajen fassarar ta Al-Khattabi ne Abu Sulaiman akoni bawan Allah daga cikin ƴan uwa malamai wanda ya saurari karatun daga garin Madubi shine ya yi min tambayi tunan da muka yi wannan karatun Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi a inda malamin yake cewa mislu hadhihi wa mislu hadhal kalimat والحكايات نني هو لا تصدق ان تذكر للاقتداء او سلوك سبيل وطريقه لما فيها من مخالفه امر الله ورسوله والذي يصدر عنه من امثال هذه الامور ان كان معذورا بقصور في اجتهاده او غيبه في عقله فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل وان كان وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق بالباطل يتشي ومثل هذا الكلمات والحكايات يا كما تجي كما هذه أما سنبقى شبه هذا يتشي مثال إرم ودنان زنتتك إرم ودنان هكايوي la tasbuhu an tunkara bai dacewa a ambace su da liqtida a ce bari a ambaci maganan waɗannan shehunnai kuma a ce za a yi koyi da su aw suluki sabilin ko a ce za a fi tafarkin su wa tariqatin ko za a bi hanyar su lima fiha min mukhalafati amrillahi wa rasul saboda cikin irin wannan magana da irin wannan tafarki akwai sabawa umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والذي يصدر عنه امثال هذه الامور yace mutumin kuma da irin wannan magana ke fita daga bakinsa in kana ma'zura idan ma shi ya zama an bashi uzuri bi qusurin fi ijtihadi saboda gazawa a cikin kokarin sa na gane gaskiya aw ghaibatin fi aqli ko saboda wani rauni da ya samu a cikin hankalinsa falaysa man ittaba'ahu bi ma'zuri to wanda ya bi shi akan wannan barna ba zai zama abun uzuri ba ma'awduhin haqqi was-sabi alhalin gaskiya ta bayyana gare ka abinda yake tafarki mai kyau ya bayyana gare ka idan ka ci gaba da bin irin magana waɗannan sufaye to baka da uzuri koda su suna iya samun uzuri saboda raunin hankalin da aka same su da shi ko kuma saboda wato karancin ilimin su wajen ijtihadi wa in kanat sayyi'atuhum maghfuratan yace koda ko wannan laifi da yayi abin gafartawa ne limaqturina biha min husni qasdi dan an gwama laifin da kyakkyawan niyya wa amalin salihin da kuma wani aiki nagari da yayi a can gaba fa yajibu bayanul mahmuli wal madhmum amma dai wajibi ne a bayanin abin da yake mai kyau abin yabo da mummuna abin zargi li Allah yakuna labsan lil haqqi bil batil dan kai zama an caku da gaskiya da ƙarya abin da ibn timiya yake cewa shi su wanda suka yi maganganun ana iya a ba su uzuri a ce ijtihadi ne suka yi su kuskure ana fata su samu ladan daya ko a ce a mutane ne wanda hankalinsu ya birkice da haka ba za a karbi magana su amma kai da zaka bi su akan wannan mummunan magana baka da wannan uzuri domin gaskiya ta bayyana gare ka yace kai koda a ce wannan mummunan aikin da kai na maimaita irin magana su kayi shi ne da kyakkyawan niyya ko kuma ma halal zunubin da ka dauka na wannan aikin ta yi kai wani aikin alkhairi wanda ya kankare wannan zunubin ko mu sani ba amma duk da haka abin da yake wajibi akan malami da ya san wannan abu ya bayyana gaskiya ya bayyana abin da yake ba gaskiya ba ya bayyana abin da yake abun yabo da abin da yake abun zargi dan kar a bar gaskiya da ƙarya ta cakudu don Allah ya hana wannan ya ce wala tarbisul haqqo bil batil fatatumul haqqo wa antum ta'lamun kar ku cakuda gaskiya da ƙarya sai zama kun koyi gaskiya kuna so irin wannan magana ita ce ibn timiya ya faɗa zamu yi tunawa a cikin al-iqtida game da maulidi cewa ta yi wanda ya kirkiro maulidi zai iya samun lada saboda ijtihadi ta yi wanda zai iya samun lada saboda kyakkyawan niyya saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai aka dauka aka ce ibn timiya ya goyi bayan maulidi wato malami ne wanda Allah ya bashi niza ta adalci hatta ga abokan musulmansa saka je na faɗa wannan magana cewa ta yi su samu ladan ijtihadin su ta yi maganar da suka yi ba cikin hankalin su bane kawo kuma mara hankali an rufa littafin shi na rubutu ta yi wanda ya bi su duk da ya kuskure wajen bin su ta yi laifin da yayi na aiki da wannan mummunan magana hala yayi wani aikin alkhairi wanda kai baka sani ba hala Allah ya gafarta mai amma duk da haka fa ba za a ce a runguma hannu kar a faɗi gaskiya ba ina fata mun gane wannan yace to zai mana bayani dalla dalla game da su din da abin da suka faɗi sai yace wa Abul Husayn an-Nuri wa Abu Bakr an-Shibli rahmatullahi alayhi kaji yadda yake magana ko yace waɗannan ɗan ɗari waɗannan sufaye an-Nuri da an-Shibli sai yace Allah ubangiji ya gafarta musu kana ma'rufaini bi taghyiril aqli fi ba'd al-awqat an san su cewa a wani lokaci cikin lokuta hankalinsu ya samu juyewa suna da wani matsala a hankalin suna da sakati ba mutane ne lafiyayyu ba hatta zahaba shibli ila al-maristan marratayn shi Abu Bakr ne shibli ma in an tuna mun karanta wannan a can baya an taba kai shi al-maristan wato gidan marasa lafiya kamar a ce asibiti ko psychiatric har sau biyu asalin kalmar maristan kalma ce daga yaren persia daga yaren iran wato suna ce mushi da iran din bi morstan bi morstan to wannan abin da sai su kuma larabawa suka dan jirkita shi kamar shi al maristan da larabci sai su ce darushifa gidan da ake aje marasa lafiya tamaman bi tamam kamar yadda ka san asibiti inda ake kai marasa lafiya wasu su je ana ce musu outdoor patients za su je su ga likita su dawo gida wasu kuma suna patients under admission za a zaunar da su za a yi abinda wato idkhal mashfa za a shigar da su asibiti su kwanaki ko watanni gwargwadon kulawa da likita ya ga suna bukata to irin wannan fasaha ta baiwa marasa lafiya kulawa ta musamman ma'ana jinyar rashin lafiya to tun daular musulunci ta abbasiya akwai shi musulmai sun riga turawa wannan fasahar kamar yadda yake sanni a tarihi to irin wannan gidajen marasa lafiyar suna da bangare na musamman wanda ake aje masu tabin hankali kamar yadda ka san misali idan ka je asibiti babba akwai wata kila department ko ward ko wani unit na musamman da sunan shi psychiatry akwai likitoci da masu aikin jinya da sauran ma'aikata masu kulawa da marasa lafiya da rashin lafiyar su ya shafi neuropsychiatry neurologist kici mushku kwakwale sannan kuma ta yiwu akwai wurin kwantar da su kamar da kuma ake ware gidaje inda aka san darajar dan adam ana ware gidaje inda ake aje masu taban hankali ba a barin su dinga yawo a gari haka yadda mu ake barin su suna yawo a gari wannan wani nakasu ne a cikin mu Allah shike to malai yace to wannan bawan Allah a shibli saboda rudewarsa taban hankalinsa su biyu ana kama shi a kai shi gidan mahukata ko asibitin mahukata a je a kwantar da shi ai ta masa jinya wan nuri rahimahullahu kana fihi walahu shi ma kuma hakan nu an-nuri din yace Allah ya gafarta mishi ya kasance yana da walahun yana da shi ma taban hankali shine wala wa kad mata bi ajmati qasbin lamma galabahu alwajdu hatta azala aqlahu hasali ma ya mutu ne a wata dokar daji haka ce ajmata qasbin shine cambrake irin dogayen bishiyoyin nan masu kwangwala inda ake yin su kamar dogayen bishiyoyin turare a je wajen gari a kafa su da yawa dan su tara iskar da ke shigowa wani gari ko su bada kariya ga ƙasa daga erosion daga zaizayar ƙasa da makamantansu wato dogo kaddaji take ce ma ajmata qasbi to sai ya fita daga gari ya je cikin wani dogo dajin ya ta karo da bishiyoyi ya buga jikin shi anan ya buga jikin shi anan haka har ya fadi yayi ta bleeding hayar su kamar yadda yake a tarihinsa hatta zala aqlahu azala aqlahu hankalin shi ya gushe wa man hadhihi halu kaga mutumin da ke da irin wannan sifa la yasbu an yuttaba fi halin la yuwafiqu amra llahi wa rasulihi wanda ke da irin wannan halin bai yuwa bai halasta a bi shi akan wani abu wanda bai dace da abin da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam suke umarni ba wa in kana sahibuha ma'zuran aw maghfuran lahu koda ko wanda yake da wannan dabi'a ko wannan hali abin bai wa uzuri ne kuma abin nema masa gafara ko Allah ya ma gafarta masa wa in kana lahu min al-imani was-salahi was-sidqi wal-maqamati al-mahmuda ma huwa min a'dami al-umuri koda ko a ce a ɗayan gefen yana da imani yana da nagarta yana da gaskiya yana da wasu makamai ababan godewa wanda suke masu girma kwarai ma'ana misali a ce ga mutum ne alaramma ne yayi haddan alqur'ani amma kuma sai ya samu taban hankali ya zauke zaka yi ganin irin waɗannan babu yadda zai ku ce ku jawo wannan ku bashi limani ko za a yi tafsiri ku ce ya zo ya ja baki ko ku bashi islamiya ku ce ya karanta da karatu kaga ba zai yi ba tare da cewa gashi yana da asalin ilimin amma saboda an samu wani halal an samu wani rudani ba za a yi haka da shi ba kuma da zai zo yana yin wasu abubuwa irin na mahaukata wataƙila yana yawo a gari tsirara ko yana yin surutu ko yana jifa ba za a ce to sauran yara masu koyon karatu ku koyi da malam wani alarama ne duk da ya hukunce ba za a ce haka to wallantana kuma da zai yana magana irin wacce yake magana ce irin ta barna magana ce abin inkari malam yace falaysa huwa fi dhalika bi a'zama min as-sabiqina al-awwalina a cikin al'amarin shi ai bai kai darajar magabata na farko ba min al-muhajirin wal ansar daga cikin muhajirai da ansar walladina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa fa innahum yuttabauna fi ta'a jama'a mu ji wannan magana ta da muhimmanci kwarai wani can daban ba za a bi shi akan barna ba yace saboda bai kai nagartar sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo baya su da kyautatawa fa innahum domin su waɗannan karabka ta as-sabiqun al-awwalun yuttabauna fi ta'a ana koyi da su akan biyayya ga Allah wala yuzkaruna illa bil jamil al hasan ba a ambatan su sai akan abu wanda yake mai kyau abun yabawa wama sadara minhum min dhanbin aw ta'wilin abin da ya bayyana daga wani sahabi ko tabi'i ko wanda daga cikin malaman farko min dhanbin na wani kuskure da yayi na zunubi aw ta'wilin ko ta fassara wanda ba daidai ba walaysa huwa mimma amara Allah bihi wa rasuluhu wannan abin da yayi bai daga cikin abin da Allah ya umarni shi kuma gansa la yutabu fihi ba za a bi su akai ba fa hadha aslun yajibu ittiba'uhu wannan wata ka'ida ce da ya zama wajibi a bita. Ma'ana sahabban nan su Aliyu, su Muawiya da tabi'ai, su Hasan al-Basri, su Sa'id ibn Musayyib, su Sa'id ibn Jubayr da makamantansu, Allah ya gafarta musu. Malamai ne, mutanen kirki ne, al'umma farko ce abun koyi. To koyin da ake da su, ana koyi da su ne akan ababen da suka yi na da'a ga Allah, ababen da suka yi na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tunda ba ma'asumai bane su, ana samun ɗaiɗaiwar su da suka taɓa yin wani laifi. An taɓa samun cikin sahabbai wanda ya kuskure, kamar wancan da Hatib ibn Abi Balta'a da ya faɗi asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai, ba wanda zai koyi da shi akan wannan a ce sunna ne. Kamar Ma'in da ya zina, ba wanda zai koyi da shi a ce sunna ne. Kamar Sayyidina Muawiya da ya tawaye ma Sayyidina Ali, ba a koyi da shi. Kamar yakin da su Aisha suka je suka jagoranta su ma a gen Sayyidina Ali, duk ba a koyi da su akan wannan. Duka ba ababen koyi bane, don waɗannan ko dai ta'wili ne ko wani kuskure, za a nema musu gafara. Kuma waɗannan laifukan nasu ba za mu zo mu ta'ambatan su muna shaharanta su ba, sai dai mu ambace su sanda ya zama dole, kamar idan karatu ya kawo kai, ko kuma don bayani wajihin gaskiya kawai. Amma mu maida su abin ambato da ƙoƙarin zaƙulo laifinsu ga wannan mataci. Haka nan kuma ba za mu bi su a kan abin da yake ba daidai ba. Kamar yadda muka ji a baya, fatawa ta Ibn Abbas misali a kan auren mutu'a, da fatawan waɗansu wanda ba shi ba a kan wani abu makamancin haka, kamar kiɗa, kamar abin da aka rawaito da bai inganta ba game da luwaɗi da sauransu, duk waɗannan mamun game da saduwa da masu dubura, duk waɗannan ba za a bi su a kai. Ba za a bi wani magabaci a kan wata fatawa da ta tabbata kuskure ba ne, ko wani aiki na shi ya tabbata cewa wannan aikin ba haka ya kamata ya yi shi ba. Wani tawili wanda ba daidai ba ne ba za a bi shi ba. Amma kuma ba za a ambace shi ba sai da alkhairi, ya ce wannan ƙa'ida ce mai muhimmanci da ya kamata ya riƙo da ita. To in ya zama su sahabbai da tabi'ai da nan bayansu da kyautatawa ba a bin su akan abin da ya bayyana cewa sun yi kuskure a cikin shi, ko abin da ya bayyana cewa sun yi ta'awili a cikinsa, to ina kuma ga waninsu? Kaga waninsu min badi aula shi dan dama bin shi kwata-kwata ma ba wanda ya lazimta maka bin shi. Su ne kake da lazimi in kana so ka bi addinin gaskiya cewa ka bi tafarkinsu. Amma wani wanda haka bai lazimce ka ba, to kaga babu ma talazumi kenan. Don wani mutumin kirki kana iya kai koyi da kirkin shi da nagartarsa, idan kirkin shi da nagartarsa yana kan manhaji irin na sahabbai da tabi'ai, to in ya zama su ma an ce kar abu kuskurensu da ta'wilinsu, min babi aula ya zama shi wanda ba su ba kar abu kuskurensa da ta'wilinsa. Malam ya ce fa halqul lihiyati manhiyun an, to zai yi magana akan waɗannan kabaya da muka ji a baya cewa wani an mai rasuwa ya aske gemu, wani an mai rasuwa ya yi kaza, wani ya ji ana kiran sallah ya ce shi bai so a dinga haɗawa, ana cewa hayya ashhadu an la ilaha illallah, kuma a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, shine maganganun da aka ji sun fara din ababen kiyama din. Ku sai fara da magana akan yace halqul lihya, kaga dai alal misali aske gemu manhiyun an, shari'a ta hana aske gemu. Wannan abu ne sananne, hadisi sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dama game da haka. Al-Imam Abu Dawud da sauran ashabu sun da rawaito su, haka nan Bukhari ya rawaito wani abu makamancin haka da Al-Imam Malik a cikin Muwatta. Sannan malaman musulunci kakab sun tafi akan wannan magana, inda suka saba kawai shine tsakanin waɗanda suke ganin barin gemun wajibi ne ko mustahabi ne. Daukacin malaman Hanabila a da suna cewa mustahabi. Ibn Taymiyyah yana daga cikin malaman Hanabila wanda ya canza fatawa ga baki ɗaya daga abinda Hanabila suke akai, yace lalle wajibi. Haka Shafi'iyya suna ganin shi a matsayin sunna ce mai ƙarfi, Malikiyya su ma haka suna ganin shi a matsayin wajibi. Amma babu wani fatawa ta wani malamin musulunci a da wata ce aske gemu daidai ne ko halas ne ko makamancin haka. Alal misali a cikin littafin al-Imam As-Safari mai suna Ghidha'ul Albab yayi wannan magana. Hakanan a cikin littafin malam Abdul Jalil Isa shine Ghidha'ul yake cewa a cikin littafin shi mai suna ma la yajuzul khilafu fi, na'am, littafin malam Abdul Jalil Isa ma la yajuzul khilafu fi, abinda bai halasta ayi sabani a cikin shi ba, ya kawo cewa daga ciki akwai batu akan sunnancin barin gemu, yace bai da gaskiya wannan malamai suke ganin halas sun ma sabani akan shi. haka nan ka koma alqadi iyad a cikin ikmalul mu'lim sharhin sai muslim inda ya ambaci wannan hadisi yayi wannan magana haka ibnu taymiya mun karanta a baya a cikin iqtida'us siratal mustaqim al-imamu an-nawawi shi ma a cikin sharhin sa na muslim da ya gama kawo maganganu sai yake cewa wal muqtab abinda yake daidai tarkul lihyati ala haliha abar gemu a yadda ya tsoro wala yuta'arradu laha ba'a baka attacking gemu yace bitaqsiri shay'in minha aslan ba'a attacking gemu kaje kana rarrage shi balantana kuma askewa gaba daya haka al-allama ibnu bas rahmatullahi alayhi a wannan zamani da aka mai tambaya akai haka yace yajibu alal muslimi tawfiru lihiyati ya wajaba ga muslimi ya bar gemun shi ya sakata ya wala wa ifa'uha ya gyara gemun sa wa irkha'uha ya saki gemu yace imtithalan li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai haka ne dan kwatanta bin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar zaka zama barin gemu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne duk muslimi ya san wannan amma kamar yadda muka sha fada idan wani yana da wani uzuri na rashin lafiya ko uzuri na halin da ya samu kanshi na wani sana'a ko wani aiki da yake yi to babu yadda ya iya sai ya hakuri har ya samu mafita har su shugabanni da masu kafa dokoki hankalinsu ya kawo kan cewa gemu bai da alaka da waɗannan abubuwa hasali ma yanzu kamar misali aikin soja ta nake aikin soja dama na maza ne to daga cikin siffar maza kuma akwai gemu ruwa gata na ku daga cikin siffar maza akwai samun su da gemu amma kuma sai a ce sa aski shine nan abin da yake cewa daga cikin abubuwan da suka sa aka ce kar a aske gemu kamar yadda muka ji a cikin iktirasul mustaqim akwai cewa aske gemu kamar ne da mata to kaga sojoji da ake ganin su a matsayin mazaje kuma an hada su da ta siffa wanda kamar ce da mata kaga akwai tanakudi a cikin haka sannan yace wa muslatun kuma aske gemu musulani cin mutuncin jiki ne kariha Allahu wa rasuluhu wanda Allah baya su haka nan kuma kama ce da yahudawa da kristoci haka nan kama ce da indiyawa sa daga cikin hunud masu bin addinin hindu da daga cikin dabi'ar su sannan kuma canza halittar Allah ne wannan sa daga cikin asbabu saba wa umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar tike ne da yahudawa wato kafirai masu littafi da hunud kafirai masu bautar gumaka sannan kama ne da mata sannan musula ce canza halittar Allah ne da aibata halitta kaga duk waɗannan ababe ne ɗaiɗaiwa wanda halitta wanda shari'a ta hana su haka ya kamata musulmi mu tuba mu daina yin wannan akwai musulmi da dama waɗanda ba su da uzuri akan askige mu suna dai ne kawai saboda wani yaudara da shedan ya musu cewa za su tsufa ko kuma sun tare gimu ba za su yi kyau ba da waye da waye wannan duka maganganu ne na shedan da yake riya wa mutane Allah ka tsare malam ya ci gaba da cewa wal mu'azzi aw al mu'azzim wanda yazo ta'ziya ko mai kiran sallah wa in lam yakun ma'ahu kamalul huduri a sa'ad da yake fadan Allah ya ji kanwani ko yake fadan ashhadu an la ilaha illallah ko da a ce zuciyarsa ba ta halarto abin da yake fada da bakinsa yadda ya kamata mun ji cewa yana fadan wai masu addu'a amma addu'a ce suke akan gafla cito koda mutum san da yake addu'a magawa ko san da yake kiran sallah yake fadan tashahudi da sauransu koda zuciyarsa ba ta halarto abin yadda ya kamata fala yajuzu sabbu bi halasta a zage shi wa zammu ko a zarge shi alama azharahu min dhikrillah a ce wannan abin da yake bayyana wa na ambata Allah bai da wani amfani bal yu'maru bima yukammilu dhalika min haqa'iqil qulubi abin da ya kamata sai a umarce shi da abin da zai cike haka na abubuwan da za su cika haƙiƙanin ambatan Allah min haqa'iqil qulubil mahmuda daga cikin haƙa'i da ke cikin zukata masu yabawa Allah wa in kana dhakiran lillahi bi lisani idan ya zama yana ambatan Allah ne kawai da harshen sa sai a kokari a nuna mishi cewa ambatan Allah ana yi da zuci ne da kuma harshe zuciyarka tana halarto abin da kake faɗa harshen ka kuma yana furtawa fa a'zamul maratib mafi girman martabobi shine zikrullahi bil qalbi wal lisan ambatan Allah da zuciya kuma da harshe zuciyarka na tunanin abu harshen ka kuma na bi ma'ana duk zaka kanta alqur'ani ko zaka yi tasbihi ko zaka yi azkar na wasu munasabobi ko zaka yi addu'a ya zama zuciyarka tana halarce da abin da kake karantawa ko kake fadi thumma zikrullahi bil qalb wanda ke biye da wannan a mataki shine ambaton Allah a zuci ba tare da furtawa a baka ba thumma zikrullahi bil lisan wanda ke biye da wannan wanda shine adna a cikin su uku shine ambaton Allah da baki zuciya ba ta halartuwa ya zama zuciyarka ta gafalantu daga abin da kake ambaton Allah din wannan hali ne ba abin yabo ba mai kyau ba ko ba abin zargi bane wa qadru ya annal mala'ikata hadarat muhtadiran lam tajid lahu hasana illa anna lisanahu yataharraku bi dhikrillah fa kana dhalika mimma rahimahu Allah bi yace arwaito cewa akwai wani mara lafiya wanda yana halin gargara sai wasu sai mala'iku suka zo dan su dauki rayuwarsa sai suka tarbe da wani aikin alkhairi in banda kasancewar shi ko da yaushe yana motsa harshen shi da ambaton Allah wannan yana masa nadiyar yi mushi gafara wa kad qala rajulun nabi sallallahu alaihi wasallama awsini yace haka nan kuma wata rana wani mutum yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-imamu al-bukhari da muslim suka rawaito da sauran malamai hadisi ne wannan tabbatacce daga ainihin wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo yace masa awsini ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka mun wasiya akan abin da zan dinga aikatawa fa inna shara'i'al islami kad kathurat alayya shari'o'in da musulunci yace abi sun yi mun yawa na rasa wanda zai ga sallar dare ga tilawa ga azumi ga kyauta da sadaka ga biyayya iyaye ga haƙƙin makwabta ga wane ne ya rasa wanda zai yi wanne zai yi wanne zai bari sai ya ce to ka bani wani abu wanda zan iya ko da yaushe fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fala yazalu lisanuka rataban bi dhikrillah kar ka sake harshenka ya rabu da ambaton Allah a wannan hadisi nayi kuskure wajen ambaton wa ya fitar da shi nace bukhari bai fitar da shi ba sai dai al-imamu at-tirmidhi ne ya fitar da shi haka nan kuma ahmad a cikin musnad ta hanyar hadisin abdullahi abinnan ibnu busri wato kamar ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara mashi fadin Allah da Allah yake cewa alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batil da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kada harshen ka ya bushe daga ambaton Allah kaga Allah ya yabi masu irin wannan sifa shine masu ambaton Allah a tsaye a zaune a kishingide wanda suke in suna kwanci qiyaman wa qu'udan wa ala junubi a tsaye da a zaune da kuma a kwanci Allah yace wa tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard suna tunani game da halittar sama da halittar ƙasa suna cewa lalle Allah baka halicci waɗannan abubuwa ga banza ba to sai annabi ya ce mishi ka ci gaba da ambaton Allah ko da yaushe inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan hadisi game da muka ambata al-imamu at-tirmidhi ya rawaito shi al-imamu ibnu hibbara al-busti a cikin sahihin sa yana da wani lafazi daga Mu'adh dan Jabal da lafazin cewa yace akhiru ma faraqtu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qultu lahu karshen abin da muka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace mishi ya rasulullah ayyul a'mali khairun wa aqrabu ila Allah wani aiki ne yafi alkhairi da kuma kusanci zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa anta muta wa lisanuka ratibun bi dhikrillah ka samu ka mutu ya zama din rayuwarka har zuwa ƙarshen numfashinka wa lisanuka ratibun harshenka yana danye shar bi dhikrillah da ambaton Allah da haka jama'a ambaton Allah al'amari ne mai girma ka dage ya kai musulmi wajen ambaton Allah subhanahu wataala yin tasbihi da istighfari da hailala da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama a koda yaushe ba wai sai ka jira wani shehi ya baka wani tsari na musamman ba ga sunan na annabi sallallahu alaihi wasallama kai kai da safe ne da yamma ne azkaru sabahi wal masa cikin dare kana tafiya ne akan abun hawa kana bacci ne ka farka ne ka tashi ne ka ga wani abu da ya baka tsoro ko mamaki duk inda ka shiga da duk inda ka fita sannan da muhafaza akan azkar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a wurare na musamman cin abinci shan ruwa shiga ban daki cire sutura shiga masallaci zikirori a wajajen addu'o'i na kiran sallah a cikin sujuda a tahiyya a ruku'u da sauran su wurare duka ga sunan wurare masu albarka inda zaka samu lada mai yawa to in kai haka sai ka kode yau sharshen kana cikin ambaton Allah wannan abin da yake so kenan ga mu'mini insha Allah wa qala Allah ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi wanda yake kudisi shine wancan da na ishara takhrijin sa bisa kuskure shine hadisin bukhari da muslim daga sabi abu huraira Allah ya kara masa yadda Allah yake cewa ana inda zannu abdi wannan hadisin ina nan inda bawa na ya zace ana ma abdi ma zakar ina tare da bawa na duk sanda ya ambace ni walladina wa dhikru yakunu bilisanil insan walakin yakunu liqalbihi min dhalika nasib shi zikirin ana yin shi ne da harshen dan adam amma ya zama zuciya tana da rabo a cikin ambatan idil a'da'u domin su gabobi la tataharraku illa bi iradatil qalbi ba sa iya motsawa sai zuciya ta ba su dama zuciya ta take ba su ishara ma'ana da ido da kwakwalwa da harshe da hanci da hannu da kafa da duk wata gaba da ke iya motsawa a jikin dan adam abinda ke control din wannan motsin shine zuciya zaka harshen ka da ke motsawa ya zama zuciyarka tana fadake da abinda yake malamin ya ci gaba da cewa lakin kad yaku an takunu alghaflatu ghalibatan alayhi to amma fa dan adam wani lokaci gafala tana iya galabaita dan adam kamar yadda dan adam yake kana tukin mota amma hankalin ka bai ka abinda kake yana kan wani abu kana kallon wayarka amma hankalinka bai kanta wani na maka magana amma kana hankalinka bai kai zuciyarka tana wani waje yamma mace ka tana miki wani yana ji ne kawai amma bai hankalin shi bai kai ko da wani dan yanayi ne na wani minti ɗaya minti biyu aka sai wanta zai fuske ka to wannan gaflar tana iya samun ka ko da kana cikin kata alqur'ani ko da kana sallah ko da kai ne liman ko kai ne mamu sai a gama sallah asubahi ka zo fa da kanka ka zo da lafiyarka da komai kana komawa gidanka tunanin ko wace ma sura aka karanta sai ka shiga kasu tunawa irin wannan gaflar ce da za ka bugawa liman waya ka ce algatu malam wallahi mai da Allah sura karanta mana ne shi ma ya ce maka wallahi ma na manta is very possible musamman a wannan zamanin da muke cikin rudani mai yawa a rayuwar mu to irin wannan gaflar ko da ta zo maka ba a cewa ka rasa ladan ga baki daya to ina kuma ga wanda yake zikiri yana zaune ya tasbihi yana tasbihi zaka ga wataƙila sai lissafin ya kubuce maka rasa nawa kai ko kuma koda kana yi da wani abin lissafi ne karka damu da magana akan ya halasta ko bai halasta ba sai ka ga ma baka sabun da kake ka rasa ma me kake to wannan gaflar tana iya zo maka hatta galabaice ka wani lokaci har sai kai kana karatu ba sai kai da tafin kai bacci ba ko ka rasa ma a ina kake ka daya ko ka ji ya fada a hannunka duka gafla ce take iya zuwa wadhalikal kalam khairun min al adam to wannan zikirin da zaka dinga yi ka ta astaghfirullah astaghfirullah ka ta subhanallahi wa bihamdi har ka manta me kake yi ko zuciyarka ba ta lissafawa to ya dai fa a ce ba ka yi wallahu yuhibbuhu wa ya'muru bihi Allah yana son ambatan Allah koda a wannan mataki na kasa ne Allah yana umurni da kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan sami al-muadhdhina lam yabzu illa azhar dan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji mai kiran sallah ba zai yaki wannan garin ba wa illa in bai ji ba azhar sai kai farmaki garin saboda kiran sallah shari'a ce min sha'irin islam idan aka zo gari abu na farko da za a jiyo a gane cewa garin na musulmai ne shine a jiyo kiran sallah a wancan lokaci babu irin waɗannan dogayen masallace da hasumiyoyi da za a iya gane yanayin gari kuma suturun mutanen da ke kewaye da su da nasu na musulmai duka shigar su iri ɗaya da gemunsu kowa da mayafinsu kowa da rawaninsa da haka abu na farko da ake iya tantance nan akwai musulunci ko babu shine idan suka zo bakin gari sai su jira zuwa lokacin sallah mafi kusa next sallah ma'ana kamar yanzu bayan la'asar sai su jira zuwa magariba bayan magariba sai su jira zuwa isha bayan isha sai su jira zuwa asubahi idan lokacin wata sallah yayi suka ji kiran sallah sai to alhamdulillah musulunci ya kawo nan idan ba a ji kiran sallah ba to ba musulmai bane ke malam ya ci gaba da cewa kathirul mu'adhdhinina la yakunu kamilan hudud gaskiya ne da dama da gaskin masu kiran sallah ba sa kasancewa da cikakkiya halarto da hankularsu akan abin da suke fadi na shahada da kiran mutane zuwa ga sallah balil munafiquna alladhina yadhuruna al-imana bi asnatihim duna qulubihim yaqiruna ala dhalika fi dhahir bi amri llahi wa rasulihi fa kayfa al-mu'min yace kai munafiki ma fa wanda yake bayyana imani da harshen sa ba tare da zuciyar shi ta tabbatar ba yakan fada a zahiri amma kuma yana tabbatarwa a zahiri a zahirin fa ya tabbatar to ina kuma ga mu'mini kaga mu'mini wanda zamu ci ta yadda to shi ya kuma yafi tabbatarwa fiye da wanda zuciyar shi bata yadda ba ma'ana idan munafiki ya fada kalmar shahada da baka za a karba dan ba san zuciyar shi ba ina kuma ga wanda yake mu'mini ne وفي السيئين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم نهاك الحنين أشكي عينه واتو أبن بخاري المسلم لقى أبو هريرة الله يقارى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لك فتكو كان جاكي فتعوذ بالله من الشيطان كتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطان سجاكنا سنة جنين شيئا وإذا سمعتم سياحة ديكا idan kuma kuka ji taran zakaru fasallim fasallallahu min fadlihi sai ku roki Allah falalarsa ku ce Allahumma inna nas'aluka min fadlihi fa innaha ra'at malikan malikan su kuma suna ganin mala'iki malaka mala'iki suke gani akwai mala'iku waɗanda za su tafi da asubahi wata kila inda sanda zakaru suka fita ra shi ne da asuba din a zahiri mala'iku din nan masu canjin aiki ne za su tafi da ayyukan lada to sai zakarun suna ganin su sai su dinga wannan cara a lokacin idan kai addu'a shikenan sai su anshi da su tafi da ita gaba daya sai su saka a cikin kayan su tafi da ita ta ka samu wani shortcut to yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dinga yin salati a dinga roƙon Allah falalarsa idan an ga haka wannan hadisi yana cikin littafin Bukhari da Muslim da al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi haka nan Abu Dawud da al-Imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin sun fitar da wannan hadisi malam ya ci gaba da cewa wa fi sunani abi daud an jabir qala abu daud ya rawaito daga jabir Allah ya kara masa yadda a cikin sunan din sa haka ne imam ahmad ma ya fitar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza sami'tum nibahan kilabi wa nahikal hamithim humuri bil layl idan kuka ji nibah wato kukan kare haushi kenan ko haushin kare wani hikan humuri da kukan jakuna billahi cikin dare fata'awwadu billahi min hunna ku nemi Allah ya tsare ku daga su fa inna hunna yaraina ma la tarawna saboda waɗannan dabbobin suna ganin ababan da ba kwa gani suna ganin iblisai da shaytanu wanda suna iya cutar da mutane wanda ya tabbatar da cewa halitta da Allah ya musu daban ce da tamu da haka suna iya ganin abubuwan da ba ma gani mu ko Allah ya ce innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shedan da shi da jama'a sun suna ganin ku tayin kuma ka ganin su su kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna ganin shedan sannan kuma wannan ya nuna zuwa ga shedanu suna iya cutar da mutane kenan kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi tsari daga cutarwar su kuma yana nuna zuwa ga suna yawo a cikin al'umma da garuruwan da al'ummar su al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman da daddare da haka baka ji karnuka da jakuna suna yawaita iface iface haushi da kukan jaki mara dadin nan an karal aswata da ma Allah ya kira shi ku to zaka fi jin shi da daddare wannan nuni zuwa ga cewa aljanu shedanan aljanu sun fi son dare dan yafi musu damar su yi walwala su yi shedancin su yadda suke so wa sabata fi sayyini anhu ya tabbata ne har ila yau cikin bukhari da muslim anhu daga shi ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min hadisi abi hurairata daga hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda annahu qala aka ce annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza adzana almu'adhdhinu adbara ash-shaytanu wa lahu duratun idan ladan ya kira sallah sai shedan ya juya da gudu wala huduratun yana ta tusa shine durat yana ta fitta iska a dubarsa hatta la yasma'u ta'zina saboda baya so ya ji kiran sallah, shedancin shi sai so ya ji kiran sallah. Fa idza qudiya at-ta'dhinu aqbala, in aka gama kiran sallah sai ya dawo. Fa idza thuwiba bis salati adbara, idan aka fara tada iqama nan ma sai juya da gudu. Fa idza qudiya at-taswibu, in aka gama tada iqama aqbala sai ya dawo. Hatta yakhtura baina al-mar'i wa nafsihi, yazo ya dinga shiga tsakankanin mutum da zuciyarsa. Fa yaqulu, ya dinga ce maka uzkur kaza uzkur kaza, tuna kaza tuna kaza tuna kaza. In zaka kana sallah kai ta tunane tunane kana karanta wasiƙar jaki, abinda ka manta shi sai ka ji kana tunawa, ya sa maka wannan gafla. Lamma lam ya lima lam yakun yadhku, zai dinga tuna maka abinda a ɗabi'ance ma baka tunawa. Hatta yudillar rajul, har sai ya batar da mutum. Lam yadri kam sallah, shine da ka samu rafkanuwa ka manta wai sallah raka'a nawa kai. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim su rawaito shi, haka al-Imam an-Nasa'i da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Fa idza kana ta'dhimu yatrudu shinkar, Malam Ibn Taymiya yake cewa to idan ya zama na cewa kiran sallah yana koran shaytan, wa nibaqul kilabi yakunu ar-ru'yati shayatin, sannan kuma haushin karnuka yana faruwa ne idan karnukan sun ga shaytanu. Kaifa yasluhu an yuqala li hadha da'natun da'natu da'natun wa summul maut, ya za'i a ce wannan suka ne kuma gubar mutuwa ne, ya za'i a suki kiran sallah a ce mishi mummuna abu. Li ajli taqsiri hadha bi ghaflati, saboda mai kiran sallan ya gaza. Fi qalbi bi ghaflati fi qalbi, zuciyar shi tana da gafala, dan me za a zaki abin da yake alkhairi. Wa li hadha, shi kuma mai haushi a ce mishi labbaika wa sa'adaika, mun tana ya ba mu labari ɗaya daga cikin waɗancan sufaye ya ji kiran sallah ya tsinuwa, ya ji haushin kare ya ce wai karan tasbihi yake, ya amsa mishi ce labbaika wa sa'adaika, ya ce to dan me za a amsa kiran haushin kare, mai kiran sallah kuma da aka ce a amsa mishi da maimaita abin da yake faɗi a ki amsa mishi. Li kaunil kalbi yusabbihu bihamdi, alhalin wai kare wai yana godiya ne ga Allah. Fa inna hadhihi hujjatun fasida, wannan hujja ce mummuna. Abinda aka ce an ji kiran sallah, shari'a ta ce idza sami'tul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu, idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗi a kiran sallah ke. Za a faɗa a faɗa, in yazo hayya ala sala hayya ala fala, za a maimaita hayya ala sala hayya ala fala, ko la hawla wa quwwata illa billah, har ya gama sannan ayi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma ayi addu'a Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma zuwa kashi. Wannan tabbataccen abu ne da falalarsa da nagartarsa da alƙawarin ceto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma duk wanda ya lalace haka. Idan aka tada iqama, nan ne malamai suke sabani, shin mai tada iqama za a maimaita masa ko ba za a maimaita masa ba? Wannan akwai sabani tsakanin malamai, wasu malamai suna ganin annan ma ai dai mu'adhdhin ne shi, da haka za a maimaita. Hadisan da Bukhari cewa idan ya ce ka dika mutu sala a ce aqama Allahu adama adama, wannan ba su inganta ba. Sannan an samu kuma malaman da suke da ra'ayin cewa iqama ba a maimaita ta, idan ana yi shi kawai za a saurare shi ko kuma kai addu'a. Wannan wata mas'ala ce da ba nan ne mahallin magananta ba, amma muna so mu ƙara ne da cewa ga abin da shari'a ta ce ai, amma wani sai ya zo da tabin hankali wai ya ce an kira sallah ya tsine wala dan, sannan kuma kare da aka ce an ji haushin shi a nemi tsari daga Allah ya tsare ka daga abin da yake gani cikin dare, kai kuma sai ka ce wai shi in ka ji kiran in ka ji haushin karan me kun ka nemi wannan tsarin, ka fara ce mishi wai labbaika wa sa'adaika, kaga wannan tabbas akwai alamar motsuwa a cikin hankalin shi da alamar zamewa daga tafarme ki mai kyau Allah ya sani. Malam yake cewa amma zalikal ghafil fa inna ajrahu yanqusu bi ghaflati, shi mai kiran sallah ko mai tasbihi wanda yake gafala hankalin shi baya kan abin da yake, to ladan shi na iya raguwa da gwargwadon yadda wato natsuwarsa da sanya hankalinsa akan abin da yake da gwargwadon abin da ya rasa ladan shi. Kamar rawa Abu Dawud fi sunani an Ammar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kamar da Ammar dan Yasir Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa, ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sunanta Imam Abu Dawud, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda lafazin ya zo ne da innar rajula la yansarifu min salati lalle mutun yana iya salla ya sallame walam yuktab lahu wama kutiba lahu lafazin da ke sanan Abu Dauda dan ya zo da lafazin ma'anarsa walam yuktab lahu minha illa nisfuha mutun zai iya salla tsab amma ladan da za a bashi rabi saboda kyautawar da yayi rabi ce illa thuluthuha ko kuma a bashi sulusi illa rubuha ko kuma ɗaya bisa hudu illa khumsuha ko ɗaya bisa biyar illa sulusuha ko ɗaya bisa shida hatta qala illa ushruha ko ɗaya bisa goma alafazin ya zo ne da innar rajula la yansarifa wa ma kutiba lahu illa ushru salati tis'uha thumunuha subuha sulusuha khumsuha rubuha thuluthuha nisfuha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imam Abu Dawud ya fitara ka al-imam Tabarani mutum na iya sallah ya zama ladan shi 10% ne daya bisa 10 ko kuma tisuha daya bisa 9 ko kuma thumunuha daya bisa 8 ko subuha daya bisa 7 ko sulusuha daya bisa 6 ko khumsuha ko daya bisa 5 rubuha ko daya bisa 4 thuluthuha ko daya bisa 3 nisfuha ko daya bisa 2 mana mutum yana iya sallah ya zama ladan shi wani fraction ne kankani in mun iya tunawa a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin muqaddimah salatu sala cewa wannan hadisi shi ya ja shi zuwa ga rubutun tafsir salatu sala san da ya koya wasu mata karatu wasu taron mata ƴan uwa ustadai suna zuwa a gidansa yana musu karatu sai yana koya musu tafsir targhib wa targhib wa tarhib na al-mundhir sai aka bi wannan hadisi sai da ya musu bayanin hadisi sai dogon sharhi akan cewa to wannan fa yana nufin da gwargwadon natsuwa da gwargwadon yi da kyau da gwargwadon kwatanta yin irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne abubuwan da za a hada sai su samar da nagartar sallah sai ladanta ya dagu in mutum yana rage natsuwa yana rage nagartar sallar shi yana rage kamanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rage ladanta sai ce sai ya lura cewa iya yin ta manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama abu ne da zai yi wuya ga da dama daga cikin mutane ma fa masu ilimi sanin tafasil na ababan da za ka yi sallarka kamantakeke ne ya tattacika da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na kuma ga sauran mutane waɗanda ba malamai ba wataƙila ba ɗaliban ilimi ba wataƙila ba masu saurare ba dan haka sai ga cewa to bari ya tsaya ya tattara hadisan da za su siffanta sunnar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da ya kai shi zuwa ga yin wannan littafi Allah ya saka mishi alkhairi malam ya ci gaba da cewa fala raiba annal ajra yanqusu bil ghafla babu shakka babu kokonto akan cewa lada yana raguwa sakamakon gafala lakin istihqaqal uqubati naw'un akhar amma shin wanda ya gafala a yin wani abu ladan shi bai cika ba ko wannan zai sa ya cancanci wata uquba wani punishment ce to wannan wani abu ne daban wa idha istahaqqa al-uqubata lam yajuz an takuna uqubatuhu muqabilatan lima adharu min al-hasan idan ma fa ya cancanci uquba to uquba da za a yi mishi bai kamata a ce za a yi ta ne sakamakon abin da ya na alkhairi sai dai sakamakon abin da ya gaza akai wa amma ni babul kal in kana tasbihan to sannan haushin kare koda da gaske ne kare wannan haushin nashi tasbihi yake fa sautul muadzin aw la an yakuna tasbihan muryar mai kiran sallah muryar ladani ta fi cancanta ta zama tasbihi fiye da muryar haushin kare fa bi kulli hali malai yace koma dai yaye ne la yakunu nibahul kilabi alladhi yaqtarinu bihi ash-shaytan adna min dalika haushin kare wanda yake zuwa tare da shaytanu ne to bai kamata ya zama ya fi kusa da tasbihi fiye da kiran sallah ba min sautil muadzin fiye da kiran sallah ba alladhi huwa sababun li hurubi shayatin wanda kiran sallah saboda falalarsa shaytanu suna guduwa fa inna dalika in kana lillahi ala rububiyya fa sautil muadzin akmal dan wannan haushin na kara in ma haushin yana nuni zuwa ga samuwar Allah subhanahu wataala to sautin mai kiran sallah yafi haushin kare nuna haka wa in kana li ibadati bima yastahiqu ar-rabb min al-ilahiyya idan kuma sukare yana haushin ne a matsayin bautawa Allah fa sautul mu'azzin a'zamu ibadati lillahi min nibayk dukkan haka sautin mai kiran sallah yafi girma a matsayin shi na bauta Allah fiye da sautin kare in yana haushi fa tasbihu kullu shay'in bihamdihi yadkhulu fihi almu'azzin bi kulli halin a'zamu mimma yadkhulu fihi alqalb cewa da Allah yayi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu sai da ya zama yana ma Allah tasbihi amma ku ba ku fahimtar ya tasbihi yake to in ya zama an ce haushi ko kuka ko muryar duk wata halitta shine tasbihin ta ko to a cikin dai waɗannan guda biyu muryar kare da haushin sa bata kai muryar mai kiran sallah zama tasbihi ga Allah fa kaifa yadkhulu alqalb annabihu ina ma za a shigar da kare mai haushi cikin wannan harka sannan kuma wayukhrajul mu'adhdhan mu'adhdhin amma kuma a fitar da wato mai kiran sallah ya za a shigar da kare cikin jeren giyar masu tasbihi ce muryar sa tasbihi ce amma kuma a fitar da mai kiran sallah li nau'in min alghafla saboda kai an san mai kiran sallah da gazawa fa hadha wal kalbu muharramu liqtina'uhu ila ladururati min sayyidin aw harasin aw mashit yace wannan fa karka manta ma cewa shi kare fa an haramta mallakarsa in ba dan larura ba larura nan ta sayyidin farauta aw harasin ko noma aw mashiya ko kiyo idan zaka mallaki kare to sai ya zama kare ne wanda yake da irin wannan amfanin kai mafarauci ne yana raka ka farauta ko makiya manomi ne yana yi maka gadin gona ya hana tsuntsaye da masu satan dabino ko mangoro ko karyen masara ya hana su maka sata au mashi yace ko kare wanda yake raka shanu da raƙuma da tumaki da awaki a mushi training an horar da shi yana raka su kiwo wannan ba shine kare a cikin hadisi al-Imam al-Hakim ne saburi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula annal kilaba umma la amartu bi qatliha ba dan karnuka su ma wata al'umma ce daga cikin al'ummomin da Allah ya halitta ce mai zaman kanta kamar da Allah ya ce illa umumul amsal to su ma al'umma ce a cikin hikima Allah hadda su a cikin wato abin nan abinda Allah ya halitta nan balancing din duniya don Allah ya halitta duniya da halittu wanda za su yi balancing dinta da za a kawar da wata al'umma cikin halittun za a iya samun gidi a cikin wannan balance ina fata mun fahimta nan to da ba dan haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yasa duk an kashe su to ba da jima wannan ba wani risata a Jamus yayi bincike ya faɗi irin wannan magana irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana bada recommendation cewa karnuka kawai a dinga kashe su ba su da amfani yadda ake kashe misali sauro ko kunama ko me kuma maciji ko me ne bera yawa ko bera ko kaga duk inda ga su kawai kashe su ake shara kuma ta bada ma dama cewa ko a haramin makka ana iya kashe bera da shirwa da sauransu ko yace to karnuka kawai yana gana a dinga kashe su aga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana cincin amma yace ba zai sa a kashe su ba sai suna matsayin al'umma ne da gaskiya domin Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aje su a gida saboda kare yana da kazanta yana da cutarwa ba ikan karuwa ba yace kar a aje su sai da wannan damar sai da bukata zuwa ga haka shine malamai suke cewa kamar yadda nauyi yake cewa yace yuzik tanaqul kalbi lil hajati bi shart alla yurawi al jira abin nan ka afwan ibn baz yake cewa ya halasta a aje kare dan wata bukata ta dole amma da sharadin koda kana da bukata idan bai dinga cutar da makwabtanka ba wal marina kuma su cuta ta kofar gidanka ko ta kofar gonarka ko ta kofar kasuwarka in dai bai cutar da wani wa illa fa huwa makruhun aw haram in dai bai cutar da mutane ta hanyar yi musu haushi ko ya cije su ko ya kore yara da gudu su barar da nika ko ya dinga satin kayan mutane kaji da agwagi da kifi an kasa ma yara suna talla ya ture su ya kwashe da irin waɗannan abubuwa ko ya dinga haifar da cututtuka a cikin mutane ya tsoma baki a ruwan masallaci ko a wani shago ana sai da kaya ko ya dauko mushe daga wani jeji ko wani bayan gida ya zo ya aje akan titi duk wannan cutarwa ce idan kare zama da wannan to dole a ainihin wato hana rike shi shari'a ta hana a karanta fatul bari kuna zai yi wannan magana kwatankwacin wannan haka Imam An-Nawawi a cikin sharhin Muslim haka Muhammad ibn Sahih al-Uthaymeen a cikin sharhin da yema Riyadus Salihin malamai suka sake yin sabani shin wannan magana da Annabi akan kare sallallahu alaihi wasallam da shari'a ta ce sai dai waɗannan shin za a tsaya iya haka ne ko za a iya yin kiyasi an dai faɗa cikin hadisi ne kawai cewa illa kalba harfin aw mashiyatin aw sayyidin in ba haka ba za a dinga bantaran ladanka kullum qiratun aw qiratani girman dutsen hudu guda ko guda biyu malamai suka ce idan karen naka cutarwar shi ta kai ta kawo sai a cire girman dutsen hudu guda biyu idan cutarwar shi matsakaiciya ce sai a cire daya to shin za a ƙara a ce to eh ya halasta a aje na gadin gida ko na gadi a makaranta ko na yan sanda da sojoji wanda yake taya shi bincike za a iya ƙarawa akan waɗancan guda uku ko ba za a ƙara ba malamai sai suke sabani akan wannan kare na gadin gida ko anguwanni ko wurare ko makamancin haka ɗaya daga cikin dantukan suka ce bai halasta ba li zawahir al ahadith allati qamat bi istisna'i ma yajuzu so da hadisi sun dokarar sun istisna'i amma nawa yake cewa wa asaquha yajuzu qiyasan ala tilka salas magana mafi inganci shine ya halasta ayi kiyasi akan waɗancan guda uku karan farauta karan kiwo karan gado gona idan muka lura ta shari'a da ta halasta kare din ta halasta shine a jeji a gona a daji dabbobi a daji wurin kiwonsu farauta ma a daji ita shari'a ba ta halasta kawo shi cikin gida ba to yanzu za a kawo shi cikin gida ko yanzu nan cikin makarantar nan mu kawo karnuka mu aje suna mana gadi ko yanda yan gayu suke su dinga yawo da shi a mota kamar budurwarsu suna yawo da shi a mota ko yayansu dama wannan bai magana ya halasta ma dama wannan ba ta mataso ba ko kuma su kwana da shi a ɗaki a kan gado ko a mashi ɗaki daban a dinga kula da shi ana sai mai abinci mai tsada tsiya ba zaɓin kare sai ya ci abinci wallah albashinka na wata ba zai ishe shi karan masu kuɗi yana da likita da ke kula da shi ana zuwa ana mashi allurai ana mashi rigakafi yana zuwa gym yana yin wasanni da training wannan dama al'ada kafire ne wannan baya ci da abin da ya rasa zama baya ci yawo da kare a mota aje shi a gida kawai dan burgewa yawo da shi a titi kaga mutum wai dan ya je wata kasa yayin karatu sai ya dawo kawai yana yawo da kare yana da kalisha kawai yana yawo da shi a cikin gari haka kamar irin mai sunan masu wasa da kura din gardi kamar gardi wannan ai gardantaka ce sabuwa ta yan boko amma ana magana akan wanda misali yake da bukatuwa zuwa ga kare zai mishi gadi a gidansa ya tabbata yana da bukatar to zai iya ajewa inji nawa kiyasan akan wancan amma haka nan kawai ba dan cancanta da bukatuwa zuwa ga gadi a kasuwarka ko a office ɗinka ko a gidanka ko makarantarka ko masana'antarka ba babu shakka bai halasta ba to wannan bakare maganar ta kawo maganar shine kare fa bai ma fa halasta a jishi ina kuma ga magana akan a ce maganar da yake tana da wani kima har kimar ta ya zama ta wuce kimar kiran sallah wa maniktana yace wa maniktana kalban bi ghairi hadhihi salat wanda duk ya aje kare ba dan waɗannan abubuwa guda uku ba a zahiri ibn taymiya ya tafi ga magana farko cewa babu kiyasi kenan yace na kasa kullu yawmin min amalihi qirat kullun za a rage aikin sa qatal lada za a dinga ragewa daga aikin sa wa talbiyatul kalbi fi nibahihi amrun munkarun la wajal wasa kare ya haushi kace labbaika wasa adaika ce to wannan abu ne abin kyama ba ita fuska a cikin addini fala yuttaba'u ahadun fi zalika babu wanda zai haka a bishi wain kana ma'zuran ko da an bashi uzuri aw maghfuran lahu ko an yafe masa wa mashkuran ala hasanatin ghairi hadha ko kuma za a yaba masa ma akan wasu ladadaki daban waɗanda ba waɗannan malamai suka kokari su ce wai me yasa aka yi wa kare irin wannan tijara a shari'a na farko saboda abin da ke jikin shi na tasa kamar yadda muka sani hadisi ya zo tabbatacce akan in ya sha ruwa hadisi idza walagal kalbu ya cikin sahih muslim idza walagal kalbu a zubar da ruwa a wanke har sai a wanke so bakwai an wanke na farko da kasa in ba ai haka ba kare yana da kwayoyin cuta masu yawa a bakin sa wanda duk inda ya tsoma wannan bakin nashi to kuma zai zubar da su a waje idan aka amfani da wannan kwano ko wannan ruwa ko makamancin haka za a iya cuta musulunci kuma yana da kiyaye lafiyar mutane na ɗaya kenan na biyu kuma saboda kare ya daga cikin dabbobin da suke da mummunar kwatanci kamar yadda Allah ya kwatanta da shi kamar sai kalbi in tamil alayhi yalhaf aw tatruku yalhaf duk dabba da kaga an mata kwatance mummuna to shari'a bata encouraging ka mu'amalance ta sannan kuma baya ga haka wannan abin da aka fada cewa yana cutar da al'ummar da ke wurin kowa anan ya sani tun muna ɗan yara tun bayo ba idan wani gida akwai kare ya kuke ji tsoron wannan gidan wucewa ta kofar gidan musamman a ce mata suna ji tsoron su zo su ce da yayi haushi wata ta ruga da gudu ta harɗe ta faɗi to wannan cutar wanda yake wa bil adama duka yana ɗiba maka zunubi ne kai da ka aje shi kai da ka aje shi sannan akwai kuma akwai almubazzaranci da dukiya za a zuba mai abinci ya fi karfin shi ya ci ya zubar gashi shi kiwon banza ne ba layya ake da shi ba ba kamar da Bahaushe yake cewa aikin banza kare da gudun layya ba a layya da shi ba a hakika ba a hadaya ba a ci ba a komai da shi in ma ba yanzu da 'yan duniya suka ba shi kima yake tsada ba ba wanda yake siya da da sai dai a rabar da shi kyauta idan kuna da wani kaura a unguwar ku kare shi ta haihu sai dai ta rabar da su babu mai sayi sai arna ne suke sayi su ma nawa suke sayi arna masu cin kare su ma ba wani daraja suke sayen shi ba amma yanzu akwai karnuka masu daraja masu tsada akwai kare da za a iya sayen shi ka ji an ci 500,000 yanzu kare saboda breed ne an mishi an yi auren wasu jinsi ne na kare an haɗa su sun samar da shi wani particular abin nan jin haka mutated jin ban san yadda ce da Hausa ma'ana an jirkita halittar shi ka gan shi ya guzo haka katoto to irin waɗannan tsada tsaya gare su sai ka yi bukin ba ce dan Allah an haife shi kana so ka rubuta sunanka ka bada advance sana haife shi ya sati shida a ɗauko shi a kawo maka shi a zo maka da sharɗa iri daban-daban wani irin wahala ne wannan duk wannan yana cikin israfi sannan a dinga sai mishi abinci feed ɗinsa da ake siya sai ka ga mace ta samu kare ta aje a gidanta ta ƙara wa mai gidan additional responsibility ne duk wata sai an aje mai watakila naira 150,000 da zai ci abinci a cikinta za a sai mishi abinci za a kira likita duk sati shida ya zo ya duba shi ya mai allurai ya ba shi magunguna to duk wannan israfi ne kuma musulunci ya hana israfi da dai dalilai da dama da malamai suka fara kuma da tafai na magana akan dabbobi za ga bayani da dama akai irin kitabul haywan na jahiz da makamantansu haka nan koda a karatun boko ka samu masanin ilimin veterinary medicine ka ji bayani da gabe su game da kare da yadda yake Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa haka zal hikayat wa kadhalika al hikayatu an shibli annahu lam mantaha ila shahadatayn qala laula annaka amartani ma zakartu ma ghayra haka nan ka dauki maganar da ash-shibli yayi da yake kalmar shahada da yake kiran sallah da yazo kan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka an shaida Allah an kuma shaida manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wai a ce wasa wai saboda yana kishin Allah subhanahu wataala ya ce laula annaka amartani wallahi ba dan kai Allah kai ka umarce ni ba ma zakartu ma aka gairaka wallahi ni ba zan iya ambatanka kuma na gwama ka da wani ba fa inna dhikra hadha fi babil ghairati munkar ambatan wannan magana a cikin babi na nuna kishi da Allah to wannan muguwar magana ce min alqauli muguwar zance ne wazurun kuma zuki ta mallace ƙarya ce la yasbuhu illa an nubayyana anna hadha min alghairati allati yabghidu Allahu sahibaha ba za mu iya shuru ba inji bin taimiya ba abinda za mu iya sai dai mu ce wannan kishin Allah yana kin mai irin wannan kishin balil ghayratu min ash-shahadati li rusulihi bir risalati min al-kufri wa shi'abi mutun ya dinga kishin dan me Allah ya ba wa na manzanci dan me Allah yace a ambaci wani tare da sunan shi yace wannan kafirci ne da lungu ne a cikin kafirci wannan domin kafire ne asali suke kyamar manzancin manzo Allah sai su maske ganin dan me Allah bai aiko shi da haka wani da sunan musulunci ya dinga wannan tunanin to bai sani ba ya shiga lungu ya shiga wani sako ya dauki wani yanki daga cikin yankunan kafirci wal yakunu muwahhidan shahidan lillahi bil ilahiyya illa man shahida li rasulihi bi risala hasali ma mutum ya isa ya zama musulmi da yake da tauhidi dan ya shaida Allah ubangiji ne abun bauta in bai shaida manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu shakka ba zai zama cikakken mu'mini ba babu imani tare da wanda ya shaida Allah abun bauta ne amma ya kiyarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan aikin Allah kuma abun bi gare shi wa kad bayyana fi ghairi mawdhi'in min alqawa'id wa ghayriha anna kullu man lam yashhad برسالة المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إلها آخر ثم جميع الشعور ولي وندبا وننبا من يما كان من كما أتكين الصفدية أتكين التسكينية لوصورة لما كما انتواني من يما كان أكن شوا وند دي يشيد من فتك عيدا قبل شوا وند يشيد بذي ذما مميني با وند بيشيد منزنشن أنبا وابا سيدي ذما مشركي وند يكي هذا الله دوني wa anna tauhida wan nubuwata mutalaziman kun bayyana cewa da annabta da dayanta Allah da annabta kuma a cikin annubuwata ya faɗi wannan dayanta Allah bai cika sai ka yadda da annabta abubuwa ne masu hada da juna wa kullu man zakara Allah an fi kitabihi annahu mushrikun duk wanda kaji Allah ya ambata a cikin alqur'ani cewa wani mushriki ne sufir auna da hamana da makamantansu fa huwa mukadzibul bi rusul zaka ga suna kanyata annabawa wa man akhbara anhu annahu mukadzibul li rusuli fa innahu mushrik duk wanda Allah ya ambace shi da cewa yana kareta annabawa babu shakka mushriki ne wala tatimu shahadatu lillahi bil ilahiyyati bata cika sheda wa Allah cewa shi ubangiji ne bata cika ta samu karbuwa illa bi shahadati li abdihi bir risalati sai an sheda wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabta da sakon Allah kama jaa marfu'an fi qawli ta'ala kuma yadda yazo game da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak kuma muka daukaka ambatanka qala Allah ya ce a cikin hadisin Qudsi la uzkaru illa dhukirta ma'i ba a ambato na sai an ambace ka wala tatimmu li ummatika khutba wala tashahhud hatta yashhadu annaka abdi wa rasul babu wani zance ko wata huduba ko wani kudutul haja da wanda zai a cikin al'ummarka bata cika ba har sai ya ambaci cewa lalle kai bawa na ne ko manzo na sai ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai da innal hamdalillah kaza kaza ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai ya faɗi wannan hadisi ba bai zo da lafazin shi haka yadda malam ya kawo shi a nan ba sai ya zo ne hadisi da lafuza mabambanta daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuma maganar Qatada shine nabiyin kenan a cikin tafsirin Zadul Masiri a cikin tafsirin wannan aya sai Ibn al-Jawzi yake cewa fihi khamsatu aqwali akwai maganganu guda biyar ahaduha ma rawa Abu Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala Jibril an hadhihi al-ayat arwayo cewa Jibril ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan aya wa rafa'na laka dhikrak sai Allah ya ce mishi idza dhukirtu dhukirta ma'i ma'anar ta idan an kira Allah za a kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah qala Qatada sai Qatada yayi fassara yake cewa falaysa khatibun wala mutashahhidun wala sahibu salatin illa yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah to wannan magana Qatada ce yace babu wani mai yin hudu ba ko mai fadan kalmar shahada ko mai yin tahiyya a cikin sallah face da yace ashhadu an la ilaha illa Allah bi tsayawa nan sai yace wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hada qawlul jumhur wannan yace maganar mafi yawan malamai sannan sai mai tahqiqi littafin ya kara da cewa rawahu ibn jarir at-tabari min riwayat yunus an ibn wahb an amr ibn al-harith an darraj an abil haytham jarrad abul haytham mai rauni ne daga darraj abul haytham ne ba an abul haytham دراج عن أبي الهيثم دقى أبو سعيد الخدري ودراج وإن كان صدوقا في حديثه فإنه في رواية عن أبي الهيثم ضعيف من رونيني كمان ابن حجر يفعل أسكن التقريب ديك ابن هبانا يا إنجل تونا رواية سنة الإمام ابن كثير كتوى كذار والحديث ابن أبي حاتم أن يونس بن عبد الأعلى به وروه أبو يعلى من طريق ابن لهيئة عن دراج وأورده السيوطي في الدر المنثور أسكن مجلد الشريشي لشايف الذي أكد ستن دهدو وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردوية وأبي نعيم في الدلائل أسكن دلائل النبوة كنا أن أبي سيد الخضري رضي الله عنه كما كان تريد مشهور يا أقول ما لك شكما ابن كثير ديغو أسكن تفسيرا سسيكي وقال مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ba a ambaton Allah sai an ambaci manzo tare da shi alayhi salatu wassalam sai an ce ashhadu an la ilaha illallah ba za a tsaya nan ba sai a ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine sai suyuti a cikin durmu su yake cewa wannan magana ta mujahid al-imam ash-shafi'i ne rawaita ta cikin ar-risala da abdurraki san'ani da kuma al-firyadi da kuma sai dan mansur da abdu dan umayd da ibn jarir da ibn munzir da ibn abi hatim da baihaqi a cikin dalailun nubuwa duk waɗannan malamai sun rawaito wannan magana daga tabi'i sa'id dan mujahid ibnu jabr Allah ubangiji ya gafarta masa wannan kenan sai malai yake wa kadhalika al-hikayatu allati sami'tuha min ba'd al-fuqara'i an abil hasani al-jazfani annahu qala la ilaha illa allah min dakhil al-qalb wa muhammadur rasulullah min al-qurti yace haka nan kuma wata mummunar magana da suke fada su yan dariqa din shi ne yace maganar da shi Abul Qasim al-Qushayri yake cewa yaji wannan magana daga wasu al-fuqara sufai daga Abul Hasan al-Jazfani annahu qala wai yana cewa la ilaha illallah min dakhil al-qalb shi yana fadan la ilaha illallah ne daga zuciyarsa Muhammadur Rasulullah min al-qurti amma Muhammadur Rasulullah daga dan kunni al-qurt dan kunni ma'ana daga fatar kunnin shi ba bata shiga zuciya ba wannan magana kaga muguwar magana ce wa qala Abul Qasim sai Abul Qasim yake cewa man yanzuru ila zahiri hadal lafz bayan Abul Qasim kushire ka wannan magana tunda shi yana littafin nashi da sadin kushiriya kokarin nuna falalar sufanci ne da sufaye ko sai kokarin nema mata mafita yace wanda da yaji wannan magana zahirinta ya tawahhamu annahu istasghara ash-shar'a zai fara tarin cewa wannan mai wannan magana ya kankantar da al'amarin shari'a musulunci ya wulakanta addini ko sai ce wala kama yakhur bil bali a ma'anar shi wannan zance ba kamar yadda yake zuwa a zuciyarka bane ilal ikhtaru lil aghyari bil idafati ila qadar al-haqqi mutasabiratun an fitahiki yace domin shi abinda ke bujurowa al-ikhtar abinda ke bujurowa lil aghyar ga mutane ga magari bil idafati ila qadar al-haqqi musamman an kallon da gurgurdan abinda suka sani na gaskiya mutasabiratun fitahiki dan abu ne kankani suke iya fahimta na irin abinda ahli tahqiqi wato dan dari kudin suke fahimta wato dan kaji wannan abin da saka ji haka saboda kai mahajubi saboda kai ba baka kai ba baka da fahimta irin ta su sufai sai zaka ji wannan magana a matsayin mummunan magana haka kushiri ne kokarin kare wannan barna da wannan zuciya shi sai mun ji me yake cewa hadihi kayatu aidan wa hadihi kayatu aidan min aqbahil kalami wa afhash wannan zance da aka hakaito muguwar magana shi babban alfasha ce wa zikru hadha azwa ambaci wannan magana fi babil ghairat a ambace ta a cikin kishi min ankaril munkari zance ne mafi muni daga cikin wannan maganganu fa inna hadha al kalama la yuqalu innahu istisgharu li shar shi kai wannan magana ai ma yayi kadan a ce wai ya wulakanta shari'a bal huwa min akbari shi'abil nifaq hasali ma wannan reshe ne daga cikin manyan rassa na munafinci wa a'azami arkanul kufri hasali rukuni ne mai girma cikin rukunin kafirci wannan magana wa sahibu mai wannan magana illam yaghfirullahu lahu in dai Allah bai gafarta mishi ba li husni qasdihi, Allah ya kalli kyakkyawan manufashi fi ta'zimir rabb, cewa wannan magana da yake yi wanda baya so a hada Allah da kowa koda da manzon Allah ne ka ambaci sunan Allah tare da shi, yana fadan ta ne saboda a zuciyar shi akwai girmama Allah. Idan Allah ya kalli wannan, Allah na iya kafarta mishi, ba za ka shiga kanan Allah da shi ba. Kama ghafara lil ladhi qala, kuma idan Allah ya kalli girman da wani bawa ya gani na Allah, da girman tsoron da ya gani na wannan bawa cikin tsoron Allah da yake, sai Allah ya gafarta mishi. Wane ne shi wanda yace idza ana mitu fahriquni, yace ma yayin shi in na mutu ku kona gawata, washiquni ku dandakata, wadharruni fil yamin ku sheƙar da ita a inda iska take bi, sai kun je bakin teku ku dandakata zama toka, sai ku je ku sheƙar da ita tabi iska. Yayi haka ne dan tsaba ragin tsoron azabar Allah, makaga a cikin kokarin yin haka ya ƙaryata tashin matattuken alba'a, yana ganin in yi haka to ya tsira daga tashin matattu, kaga wannan ƙarya tashin matattun kafirci. Amma sai Allah ya kalli tsoron da ya ji na cewa tsoron azabar Allah da tsoron irin laifukan da ya tafka shi ya ja shi zuwa ga wannan hadisi ne ko wani tabbatacce wanda yace faghfara lahu, sai Allah ya gafarta mishi shakkahu fi qudrati, shakkar da yayi game da kudrar Allah, ala i'adati, cewa Allah ba zai iya tada shi ba, li khashyatihi minhu, saboda tsoron Allah da yaji, tsoron da yaji na Allah, sai Allah ya gafarta mishi. Wa lam yatub, da yake bai samu halin tuba ba, ya mutu da tuba ba, in misli hadal kalam, tunda ai ma abin da ya bada wasiya ke Allah, kuma cikin ikonsa ana gama sheke shi, yace mala'iku ku tattaro shi gaba ki da sake hada mun shi, aka bar shi gaba Allah, aka ce me yasa kai haka, sai ce tsoron ka nake ji ya Allah, sai Allah ya ce ka je na gafarta masa saboda tsoron, to yanzu kaga sai Allah ya gafarta mishi saboda karfin tsoron da ya ji na azaba Allah, Allah ya kauda kai, Allah ya gafarta mishi mummunan laifinsa na kokarin guje malahira da tunanin cewa in yi haka ba za a iya tada shi ba, kaga ya kareta alba'as din wa illatu, irin wancan shi ma ce yusi Allah ya mishi irin wannan gafara, shi sa kamar da faɗa a farkon darasin da Ibn Taymiyyah ya kai matuƙa wajen iya ba mutane uzur, kaga mu ne mutane ne kawai dan wuta ne, duk wanda ya faɗa wancan magana kafiri ne kawai dan wuta, jiwa ba su nuri din nan yana ambatan sai ya ce da nuri da shibri ya ce Allah ya gafarta musu, kamar da ne kace tijjani suka ce rahimahullahu, dan idan Allah ka zo ka musu wannan wa'azi a cikin salatin su, yana kace Allah ya ji kanshi na ruwanka da su, to za su taba idan da wannan magana ba, in ma yake rika suka ji kana wa'azi ce izgiri ne su ba, za su ce bata kai zuci ba, ko ba haka bane, saboda an riga an ja gaga, ba wanda yake cewa Allah ya ji kan wanda ba dan kungiyar shi ba, wallahu almusta'an. Almuhimu sai ya ce to Allah yana iya mishi irin wannan, wa illa in ba haka ba kana hadhal kalamu mujiban li azimi ikani, idan ba gafara Allah ya ga dama yayi mishi ba, babu shakka wannan laifi zai tirsasa, zai ja shi zuwa ga babbar hukuma da Allah zai mai, Allah ka tsare. Kadhalika anna al-iman bi rusuli alayhi wassalamu laysa min babi dhikrin aghyar, kuskuren da nayi wajen fassara wancan al-aghyar wato kishi, sai na ce wai a ga magarin mutane, yace wa zalika أن الإيمان بالرسل عليهم السلام ليس من باب ذكر الأغيار و إيماني da manzani baya daga cikin babin ambaton makishiyanta wato abokan hamayya, bal la yatimmu tauhidu lillahi wa shahadati lahu, tsayantar da Allah da yi mushi da sheda cewa Allah shi ɗaya ne, bil wahdaniyya sheda Allah shi ɗaya ne, wal imani bihi in imani da Allah duk ba sa cika, illa bil imani bir risala, sai an iman da saƙon da Allah ya aiko manzanni, faman ja'ala al-iman bi mala'ikatihi lillahi wa kutubihi bi mala'ikatillahi wa kutubi rusulihi mughayiran lil-iman bi, wanda duk yace imani da Allah daban yake, imani da manzanni da littattafai da ainihin wato mala'iku wani abu ne daban da imani da Allah, to wannan waj'al al-i'rad anhu min babil ghaira, yace bari ya kauda kai daga imani da mala'iku da imani da tafan Allah da imani da manzannin Allah, yana ganin in yayi haka wai min babil ghairatil mu'azzima ko mu'azzama, wato yana kishi ne wanda yake mai girma, wanda yake abin girmamawa shi kishin indal mashayikh agun shehunai, faqad dalla sa'yu, wannan yake shi ya baci, huwa yahsabu annahu yuhsinu sun'a, alhalin ya tsanin cewa yana aiki da kyau. Kaga wannan kofa ita ce kofar da shi yake fito mutane da dama, aikin ka ya baci, kana tsammanin da kyau kake, kai zaka kirkira abin ka suranta shi a matsayin mai kyau, ka ce kuma addini ne, ka kira mutane zuwa gare shi ko ai tajdid da kai akan shi. Alaliba alaliba ba shi da hujja a cikin sarihun nafs, sarihun nafsi ka bai da hujja ma a cikin sahihul aqal, amma da haka ce dole sai an yi, dole sai an yarda, wanda bai yi ba bai san manzon Allah, wanda ya ce a'a fatacce ne dan bid'a ne ba addini yake yi ba jami'in yahudawa ne, kaga ai ta rigima da kai akan abin da ba ka da hujja akan shi, kuma ka tarin cewa wai aiki ne mai kyau, babu shakka masu irin wannan yanayin abin a tosiya musu, Allah ka shirye shi. Malai cewa wa lam takun ash-shahadatu bi risalati dakhilatan fi dimni qalbihi, wanda duk shaidar manzancin annabawa bata shiga cikin abin da ya shiga cikin zuciyarsa, bi shahadatu bil uluhiyya, cikin shaidar allantaka Allah, in ya zama a cikin abubuwan da yake kudircewa na cewa Allah ubangijinsa ne, bai kudirce cewa Allah ya aiko manzanni suwane da suwane da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yace falaysa bil mu'minin, wannan ba mu'mini bane, ba mu'mini bane shi. Wa fi misli hadha jaa al hadith al muttafaq alayhi fi sayyidi an asma an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan haka ne hadisi yabo a cikin bukhari da muslim daga asma, Allah ubangiji ya kara mata yadda take cewa innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle an mun wahayi, Allah ya gaya mun cewa za a yi muku jarabawa a cikin kaburburanku, mithla wa qariban min fitnatid dajjal, fitina kwatankwacin ko kusa da fitinar dujjal, wato fitina mai tashin hankali da kawo dimuwa irin ta dujjal, Allah ka tsare. Annabi yace yuqtar rajulu fi qabrihi fa yuqalu la, za a zo mutum cikin kabarinsa sai a ce mishi hadha huwa muhammad, a ce mishi ma amaluka, ma amaluka bi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fi, ma ilmuka ko ma ilmuka bi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fi, da kai tambayar da mutum a kabari a ce masa me ka sani game da wannan mutumin da aka aika muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ammal mu'minu aw al-muqin, aka ce mumini ko wanda yake ya gaskata, Allah ka samu cikin su, fa yaqulu sai ce hadha huwa muhammadun abdullahi wa rasul, shi ai wannan shine muhammad bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waja'a bil baja'a bil bayyinati wal huda, wanda ya kawo mana bazance dalla dalla kuma ya kawo shari'a, fa amanna bihi wattaba'na, muka yi imani da shi kuma muka bi shi, Allah ka samu samu mu amsa irin wannan tambaya. Wa ammal munafiqu, wanda yake ko munafiki aw al murtab, wanda yake cikin shakka, fa yaqulu ahin ahin, yace ya shiga uku ya lalace, la adri, yace wallahi bai sani ba, Allah ka tsare mu, sami'tu an-nas yaqulu shay'an fa qultu, sai yace ya dai ji mutane suna faɗan wani bako ta magana ne kawai shi ma ya faɗa, ce ya ji mutane suna faɗan wata magana shi ma kawai sai ya faɗa, a cikin maganar nan za su rufe shi da duka suna ce mishi la daraita wa la talaita, kamar suna mishi mugu addu'a suna ce mishi kada Allah ya sa ka sani, shine ma'anar la daraita, ai la kunta dariyan wa la taliyan, kada Allah ya sa ka sani, kada Allah kuma ya baka damar amsawa, kada Allah ya sa ka dace ka amsa, asalin shi daga talauta da minat tilawa, ko kuma ma'anar shi la fahimta wala qara'ata, baka fahimta ba kuma baka karanta ba, wasu kuma suka ce ma'anar shi la daraita wala talaita, baka sani ba, shine addiraya, wala talaita ay walattaba'ata man yu'allimuk baka je ka nemi wanda zai san sanar da kai ba la daraita wala talaita la alimta wala ta'allamta za su mishi wannan magana ta galati a cikin kabarinsa daga nan a cigaba da gana mishi azaba Allah ka tsare wannan hadisi yana cikin Bukhari a cikin kitabul ilm haka nan Imam Muslim ya fitar da shi haka al-Imam An-Nasa'i da al-Imam Ahmad ibn Hanbal duka sun fitar da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi mala ya kawo mana shi dan isharar zuwa ga cewa a ta a kabari sai an tambaye ka game da imanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce fundamental babu wanda za a daga mai ka fasa mishi wannan tambayar kuma duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ba ko ya haddace wa iza matal abdu ba zai fasa da iya wannan da iya amsa wannan tambayoyi wannan tabin da ake sayarwa wa iza matal abdu da ake cewa ko ka haddace shi kana musaffan shi wallahi ba za ka yi amsa ba sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ka bi manzon Allah kawai shi ne mafitarka thumma innaka tajidu haula illadhina yaghluna bizamihim fi at-tawhid hatta ya'riduna 'an al-kitabi was-sunnah sannan zaka samu wadannan da suke riya cewa wai a ce wasu su suna kaiwa matuka wajen batun dayan ta Allah har suke kauda kai daga littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yastakhiffuna bi hurmatihima suna wulakanta alfarma al-qur'ani da sunna basu san mutuncin alqur'ani da sunna ba su dinga fadan munanan maganganu suna ta'annati suna wulakanta alqur'ani da sunna suna cewa ba ruwan su alqur'ani su ba sa karba daga alqur'ani suna karba ne daga Allah kawai su ba su yadda da hadisi ba ƙarya ne ma su ci mutuncin abin da suka ga dama na sunna wa yu'addimu ahaduhum shaykhahu wa matbu'ahu zaka ga ɗayan shi yana girmama shehinsa da malamin da yake wa biyayya akthara mimma yu'azzimu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kashin ana ganin shi waki yanzu wani aka taba inyas to zai iya rasa rayuwarsa aka taba tijjani ko aka taba abdul qadir al-jiyani ko wani wanda yake girmamawa to zai iya saryar da rayuwarsa zai iya tada yakin basasa a garin su akan wannan abu a cikin zuciyarsa yake yake girmama wannan mutumin dai ginin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan za a fito wata magana ka tubara amma zai yi ta wannan mutum amma ka fadi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai inganci sai ya mata muguwar fasara ya ce ba zai ba na ga sai mutum ya nuna cewa wanda ya fi girma idan shi na ga cewa za a yi maulidin wannan shehi tare da cewa maulidin ba wata harka ce dama ta duniya amma za ka ga yadda aka dauki maulidin shehin da muhimmanci ya ninninka muhimmancin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga waki ne wannan ibn timiya yake cewa suna girmama shugunan su fiye da su girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa tajiduhum yushrikuna billahi suna shirka wa Allah fi istighathatihim bi ghairi suna neman agaji a wurin wani Allah masu manna hoton shugunai da sujuda a gaban hoton shugunan da kiran shugunan sanda suke neman agaji da manna hotunan a gidajensu ko a jikin ababen hawansu ko su manna a jikin wato sitarsu ko a rataya ma ƴaƴa laya ta suna da hoton wannan shehi wa khaufihim wa raja'ihim li ghairi suna jin tsoro suna fatan samun wani abu a gun wannan matacan suna zuwa kabarinsa wa mahabbatihim li ghairi suna yin wani kauna ga wani Allah irin kauna da ya kamata su yi Allah fa tajidu fihim min anwa'i shirkil jali wal khafi allati nahallahu anha wa rasuluhu mallahu bihi ali irin waɗannan mutane za ka ga suna yin shirka a bayyane da shirka wata ke koyayya abinda Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hala abinda Allah kadai ya san iya yawan shirkar da suke sun je abin nan irin ziyarar kabarin waliyai ko suna bukukuwan tunawa da ranar haihuwar waliyan ko bukukuwan ɗariƙun su da makamantan su za ka ga barna iri daban-daban tunda zamanin sun jami'a har zuwa yanzu wa ma hadha amma duk da haka kuma wai uriduna amma huwa min tamamit tauhid zaka ga suna wasa da abin da yake tsantsan tauhidi ne ragman za amana annahum yuhaqiquna tauhid kuma su ce wai yin hakan tsaba tauhidi bayan barna da suke su faɗi muguwar magana a cikin tauhidi kuma su ce ita ma tauhidi ce su ce komai Allah tauhidi ne shine tsantsan tauhidi abinda ibnu arabi ya faɗa ko ibnu saba'in ya faɗa tsantsan tauhidi kaga barna kenan kan barna Allah ubangiji ya tsare zamu saurara da saboda ɗan lokaci Allah ke madarasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh